This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zahra ba mu kanin labarai.
Ministan tsaron Isra'ila ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kasancewa a sassan yammacin gabar kogin Jordan har shekara mai zuwa. Fadar Kremlin ta yaba da tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin, sannan ta sha alwashin cewa ba za ta taba barin yankin gabashin Ukraine da ta karbe ikonsa ba. Al'ummar Jamus sun kada ƙuri'unsu a yau domin zabar sabuwar gwamnati, kasar da ke tattare da manyan kalubale mafi girma tsawon shekaru.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi alƙawarin bunƙasa harkar noman alkama saboda ribar da ke tattare da shi. Haka kuma muna dauke da shirin dandalin ƴan jarida wanda a yau Hamza Adam ya shirya kuma zai gabatar mana da kasar Ghana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ministan tsaron Isra'ila ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kasancewa a sassan yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye har shekara mai zuwa. Isra'ila ta kaddamar da wani gagarumin farmaki a arewacin gabar yammacin kogin Jordan a ranar 21 ga watan Janairu, kwanaki bayan da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da ta dakatar da yakin Gaza ta fara aiki. Isra'ila ta ce ta kudura aniyar kawar da ƴan ta'adda a yankin, amma Falastinawa na kallon irin wannan hare-haren a matsayin wani yunkuri na tabbatar da ikon Isra'ila a yankin, inda Falastinawa miliyan 3 ke zama karkashin mulkin soji. Hare-haren sun yi sanadiyar salwantar rayuka tare da haddasa barna a yankin, tare da kuma raba dubban mutane daga matsugunansu. Ministan tsaron Isra'ila ya ce ya umarci sojoji da su shirya ci gaba da zama a wasu sansanoni ƴan gudun hijira a yammacin kogin Jordan, inda ya ce kimanin Falastina miliyan 40,000 ne ke zaune, adadin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da shi. A gargashin yarjejeniyoyin zaman lafiya tun a shekarun 1990, Isra'ila ta ci gaba da rike ikon manyan sassan yammacin kogin Jordan yayin da kuma hukumar Falastinu ke rike da wasu yankunan. A yau ne Fadar Kremlin ta yaba da tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin, sannan Russia ta sha alwashin cewa ba za ta taba barin yankin gabashin Ukraine da ta karbe ikonsa ba. A farkon wannan watan ne shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna da Putin ta wayar tarho akan yadda za a kawo ƙarshen rikicin na Russia da Ukraine, inda Moscow ta yaba da kawo ƙarshen wariyar da ake nuna shugaban na Kremlin tsawon shekaru 3 da suka gabata. Manyan jami'an Russia da na Amurka sun gana a Saudiya a makon da ya gabata don tattauna maido da alaka da kuma fara tattaunawa kan yiwuwar tsagaita wuta a Ukraine, tattaunawar da babu sa hannun kib da kuma Turai. Yunkurin da Trump ya yi zuwa birnin Moscow ya haifar da fargaba a kib da ma Turai baki daya, sai dai babu tabbas ko yunkurin nasa zai iya sasanta Moscow da kib. Rundunar sojin saman Ukraine ta sanar da cewa a cikin daren jiya ne dakarun Moscow suka harba wasu jiragen sama marasa matuka guda 267 a Ukraine, inda ta kakkaɓo guda 138 daga cikinsu, sannan kuma 119 suka ɓace. Fadar Vatican ta sanar da cewa Papa Roma Francis yana ci gaba da samun kulawar likitoci bayan da ya fama da matsalar numfashi da kuma karin jini yayin da yake ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali. Fadar ta Vatican ta ce Papa Roma Francis ya farfado, yana ci gaba da samun karin iskar oxygen da gwaje-gwajen asibiti. Ana sa ran samun karin cikakken bayanai daga likitoci daga baya. A jiya Asabar ne likitoci suka ce Papa Roma mai shekaru 88 wanda aka cire masa wani bangare na huhunsa tun yana matashi yana cikin mawuyacin hali inda ya sha fama da matsalolin numfashi.
To nan ba da jima'a ba za ta sake damar da karshen labaran duniyar, amma kafin nan ministan noma na Najeriya Abubakar Kyari ya ce ribar da ke cikin noman alkama baya misaltuwa dan abubuwan da kike samarwa daga alkama na da yawan gaske. Wannan na daga cikin bayanan da ministan ya gabata a taron zantawa na zauren noma na shugaban Najeriya Abuja. Ga rahoton Nasir Adamu Alaikaya.
Continue to look forward to working with you to make Nigeria food secure.
Abubakar Kyari ya bayyana cewa da duk manoman sun san arzikin da ke cikin noman alkaman abinda za su tsaya a kai kenan.
Shi kuma in ba karfafa noman sa ba sai yanzu ne bana muka gani. Ka gani kamar misali kamar na Jigawa da muka ba su ton hectare 40,000 wancan bara sun yi hectare 55,000. Yau bana abinda suke abinda gwamnati ya gaya mana mun ga mun ba su 40,000 su ma suna 40,000 akan su. Ga 80,000 kenan. Kuma ya ba mu assurance din cewa nan da 2030 zai kai hectare 500. To kuma ko ina ne haka mutane sun fara ganin amfani alkama. Abinda ya dace abinda ya kamata mu yi saboda mu duba mu ga lokacin da ake alkama da lokacin da ake shinkafa da wurare da yawa sun fi saba da shinkafa din. To muna so mu duba mu ga mu sa mechanization kamar su tractors da harvesters inda za a yi sori-sori a cire shinkafa a samu a yi alkama a wurin.
Kazalika ministan ya ce ya zama mai muhimmanci a kawo iri mai inganci don samun yabanya mai yawa. Yana mai misali da yanda a ɗan ƙaramin fili kadada biyu ake samun ton 10 na masara a Masar. Babban manomi Alhaji Isa Tafi da Mafindi da ke cikin malarsa taron ya ce in an yi amfani da ƙwararru za a cimma wannan nasarar musamman daidai lokacin da shigo da abinci daga ƙetare ke shafar farashin albarkatun noma na cikin gida.
In an girbe shinkafa a gona, in an sarrafa shi an cire buntu, an cire ciyawa, an cire shinkafan ci, to a Najeriya ana duban shinkafan ci ne kawai, ba a duban buntu da ciyawa. Duk abin da ake cewa kasa ba ta da taki tana mutuwa, buntun shinkafa kawai zai take ta da shi ya raya shi ya sa hekta ɗaya na masara ya bada ton 10, buntun shinkafa zai mana wannan. Amma yadda za a yi shine za a cimfida shi yayi kamar kafa ɗaya kauri, yayi kamar mita 10 zuwa mita 40, a sa shanu kamar 100 su yi wata guda suna kwance a kai, su yi kashi su yi fitsari a ɗiba abin ne a sake wata ɗaya, sake bayan ya kai wata uku sai a kawo NPK a hada da shi sai a zuba a fili tractor ya kapce a zuwa shuka masara, ba ciyawa ɗaya da zai tsira don kai maimai.
Taron ya ba da shawarar tallafa wa manoma da na'urorin noma masu amfani da hasken rana wajen noman rani, ba da lamuni mai sauƙin biya da kuma sayen amfanin gonan daga hannun manoman. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zahara ta damar da ƙarshen labaran duniya.
Al'ummar Jamus sun kada ƙuri'a a yau Lahadi domin zabar sabuwar gwamnati a kasar da ke tattare da manyan kalubale game da tabarbarewar tattalin arziki mafi girma a Turai tsawon shekaru, tare da matsin lamba na dakile bakin haure da kuma rashin tabbas kan makomar Ukraine a kawancanta da Turai da Amurka. Ana sa ran 'yan adawa masu ra'ayin mazajiya za su yi nasara a zaben. Jamus ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a cikin ƙasashe 27 na tarayyar Turai kuma babbar memba a ƙungiyar tsaro ta NATO. Ita ce kuma ƙasa ta biyu mafi girma da ke baiwa Ukraine tallafin makamai bayan Amurka. Kuma za ta kasance jigo wajen tsara yadda nahiyar za ta mayar da martani ga kalubalen da ke tafe shekaru masu zuwa ciki har da manufofin gwamnatin Trump na tunkara harkokin waje da cinikayya. ‘Yan takarar da ke kan gaba wato Friedrich Merz mai ra'ayin mazanjiya da kuma shugaban gwamnati na yanzu Olaf Scholz na jam'iyyar Social Democrat sun kada ƙuri'unsu cikin mintuna kaɗan da juna a sassa daban-daban na ƙasar a safiyar yau Lahadi. Wani gidan rediyo na mata zalla a Afghanistan zai ci gaba da watsa shirye-shiryensa bayan da ƙungiyar Taliban ta dakatar da ayyukansa a baya. An kaddamar da gidan rediyon Begum a ranar mata ta duniya a watan Maris na shekarar 2021, watanni biyar kafin kungiyar Taliban ta karbe ikon mulkin kasar bayan janyewar sojojin Amurka da na kungiyar NATO. Matan Afghanistan ne suke watsa shirye-shirye a tashar baki daya, inda take watsa shirye-shiryen da suka shafi tsarin karatu a Afghanistan da ya kama daga aji 7 zuwa 12. Kungiyar ta Taliban ta haramta mata da 'yan mata karatu sama da aji 6 a ƙasar. A cikin wata sanarwa da ta fitar a daren jiya Asabar, ma'aikatar watsa labarai da al'adu ta Taliban ta ce Radio Begum ya sha neman sake fara aiki kuma an dage dakatarwar bayan da gidan rediyon ya alƙaura ga hukumomi. Tashar ta ce za ta gudanar da shirye-shiryenta bisa ka'idojin aikin jarida da kuma ka'idojin gwamnatin Taliban, yayin da ma'aikatar bata fayyace ka'idojin ba. Tun bayan karbe ikon Afghanistan, kungiyar Taliban suka dakatar da mata da 'yan mata daga zuwa makaranta da kuma ayyuka iri-iri da wuraren taruwar jama'a. 'Yan jarida musamman mata sun rasa ayyukansu yayin da 'yan Taliban ke ƙara matsa lamba kan kafafen yaɗa labarai.
Labaran duniya kenan aka sura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10:12 na safe, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin ƴan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. To yau da idan Allah subhanahu wata'ala shirin ya sake maido da mu birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana, inda ku zamu tattauna akan batutuwa da suka fi daukan hankali na jama'a a sassan fadin kasar cikin wata daya tur. Suna na Hamza Adam, ina matukan farin cikin kasancewa da ku a halin yanzu. Yau na tare da ni akwai fitattun ƴan jarida waɗanda za su kasance fadawana da suka hada da Malam Alhaji Baba Isa Mai Rago na gidan talabishin din Gaskiya TV tare da Malam Abbas Ayub Baba Guni na gidan radio ta Amaniya FM. Mun tattauna kan batun matsala na rashin tsaro da ake fuskanta a wasu yankuna a nan kasar Ghana, wahasatan bako da kuma wali-wali kasancewa masu sharhi. Gabadai sun bukaci da gwamnati ta hanzarta daukan matakai, ko da yake gwamnati na nata iya bakin kokari domin tabbatar da cewa an samu zuwan zaman lafiya. Haka zalika batu na aikin haji kasancewa ga yanin azumi na ƙara gabatowa da an riga an kammala azumi ko shakka babu batun shirye-shiryen aikin haji ne za a fara yi gabaki da amma kuda kace mu da mun sake dawowa mun tattauna akan waɗanga Maudu ai masu muhimmanci
ku tsiro ku tijo mareda basu ta ne dan jarida akada araya suna anan babu bambaya jarida
jama'a masu sauraro barkanku da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko fadawa na riga yanan sun shirya saf bari in fara da malam Abbas Ayub Babaguni na Amaniya FM malam Abbas A baya-bayan nan wasu rahotanni sun bayyana cewa ɗaya mutane akalla 54 ne suka rasa rayukansu sakamakon rikici na kabilanci da ake fuskanta a wasu yankuna na arewa mai nisan ƙasar Ghana. Gwamnati dai ta sanar da cewa tana ci gaba da ɗaukar matakai domin tabbatar da cewa an samu wanzuwan zaman lafiya na daga cikin matakai da take ɗauka shine ta ma sanya dokar hana fita a wale-wale inda faɗin aka ce daga yankin Bako ya fara faɗaɗa zuwa wannan bangare ana kona bas-bas ana kashe kananan yara sa'annan kuma mutane ma da basu san hawa ba basu san sauka ba ana banka ma motocinsu wuta har ma suna konewa kurmus na baya-bayan nan mutum hudu suka kone daga cikin wani bus da aka kona dake kan hanya zuwa jihar Arewa mai nisan kasar Ghana wannan al'amari ya shafa ya kaji da wannan ainihin batu
to alaga amji gaskiya kan wannan batu babu dadi ko kadan duba yadda wato al'ummomi na wasu kasashe daban suka ba Ghana lambar yabo game da zaman lafiya da ake da shi a cikin wannan kasa amma gaskiya yadda abin yake ci yanzu musamman a arewacin kasar gaskiya babu dadi inda wato labarin da ya fito daga nan wajen kwata-kwata ba abin dadi bane duba da irin kone-kone da aka yi inda ma aka rasa rayuka idan ka duba Alhaji Hamza banda ma ainihin walwale inda abin ya faru akwai dadaddiyan wato rikici da ake yi daga Bako wanda yanzu aka gwamnati ya kashe masu ɗan kuɗaɗe a shekara da shekaru wanda har ila yau su gani ba su ƙare ba ana nan ana fama a shi sa kasancewa nan wani ɓangare kuma daga arewacin ƙasar haka kuma ya kunno kai gaskiya abin babu daɗi ko kaɗan wadda jami'an tsaro kamata ya yi su yi aiki tukuru na ganin sun daƙile wannan rikici saboda kada ya gaji zuwa wasu sassa ko wasu wato gudumomi da kananan hukumomi da ke jihar ɓangaren jihar Arewa na wannan ƙasar duba da irin wato irin abubuwan da ke faruwa daga yanzu wadda da dama al'ummomin da ke kudashin kudancin ƙasar suke nuna bacin ransu duba da irin makudan kuɗaɗe na wato harajin da mutane ƙasa ke biya ake zubawa wurin amma kawo yanzu wato su gane ba su kare ba kamar an shuka dusa a ruwa.
Malam Abbas Ayub ina godiya kwarai da gaske barin zo kan Alhaji Baba Isa mai raguran kai dai ka ga dai abubuwan da ke ci gaba da faruwa daga ainihin yankin Bako na jihar Arewa mai nisan kasar Ghana da kuma wale-wale ga baki daya amma yanzu da nake maganan ga an fara yin zargin cewa waɗanda suka yi ƙaura ko kuma suka tsere daga waɗannan yankuna suka zo kudancin kasar Ghana suna ba da gudunmuwa sosai wajen hasa wato wuta na wannan rikici da yake cinyewa wani shawara zaka bada domin tabbatar da cewa su kuma sun bada nasu gudunmuwa an samu zaman lafiya
gwamnati tana iyakacin kokarin ta don ganin cewa ta maida kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma ganin cewa an tabbatar da tsaro a wannan yanki na kasar Ghana sabili da tashe-tashen hankula da ake samu da kashe-kashen rayuka na wato jama'a da basu ci ba basu sha ba da basu san hawa ba balantana sauka duk wa'annan yana aukuwa kuma yana janyo barazana ga wato yanayin tsaro da kuma koma baya a cikin harkoki na cigaban kasar Ghana sabili da kasa da babu tsaro babu cigaba ba za a samar da cigaba ba idan babu cikakken tsaro akan haka gwamnati tana taka wato tana taka rawar gani wurin tabbatar da tsaro amma ya kamata al'ummar wannan yanki su ma su tabbatar da cewa an samu cikakken tsaro duk wanda suka ganshi yana rike da makami ko kuwa ba su yadda da lamarin shi ba, ya kamata a wato tsuntawa jami'an tsaro na wato ɗan sanda da kuma sojoji da suke wato aiki na sentry da kuma ganin cewa an samu kwanciyar hankali a wannan yanki.
Toron kai dai Malam Baba Isa, muna godiya kwarai da gaske. Bari mu isa hutun takaitaccen rabin lokaci da mun sake dawowa, mun ci gaba da saura bayanai da muke dauke da su.
Su ku tsiro ku tijo mareda ba su ta ɗe dan jarida aka da araya suna anan babu bamba ya jarida.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da sake dawowa a gaggauce. Bari mu shiga lamari na batun aikin haji, kasancewa ga yana azumi na ƙara gabatowa. Hukumar aikin haji, kamar yadda shugaban ƙasa His Excellency John Dramani Mahama ya faɗa, wannan hukuma na wucin gadi ne, Hajj Task Force, ƙarƙashin jagorancin Honorable Collins Dauda, ta sanar da kuɗin aikin haji da ta ce ya kai kimanin cedi 62,000, wato kwatankwacin dalan Amurka 4,130 US dollars, wato an samu ragowa mai ɗan yawa kenan daga cikin kuɗin da aka karba a shekarar 2024. Wannan al'amari ya janyo jinjina sosai gun wasu jama'a a sassa na faɗin ƙasar Ghana. Malam Abbas, ya kaji da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na rage kuɗin aikin haji?
Wannan labarin abun farin ciki ne duba da yadda aka rage kuɗin aikin haji cedi 13,000 wato 30,000 Ghana cedis. Abu ne mai kyau, amma to ina ji ɗaya ne daga cikin alƙawuran da shi shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya ɗaukar wa al'ummar musulmi wannan ƙasa, cewa idan Allah ya sa ya yi nasara a zaɓen 2024, zai ƙoƙari na gani an rage kuɗin aikin haji domin a samu al'ummar musulmi da dama waɗanda ke da niyya masu sha'awar zuwa sauke furanni a samu da dama su iya zuwa saboda kuɗin yana ƙasa. Amma to Alhaji Hamza, ka san lamari ne na batu ne na siyasa. Idan ka duba ita wancan gwamnati ta ana karɓar cedi 75,000 wanda yanzu aka an samu ragowa na wato yanzu gwamnati, wannan gwamnati tana karɓar cedi 62,000, wato inda aka samu ragowa na 13,000. Abu ne mai kyau kuma al'ummar musulmi da dama suna nuna farin cikinsu. Sai dai abin da da dama ke fargaba shi ne kada Allah ya sa dai wannan ragowar da aka yi kai zai shafi ainihin aikin kwaliti, wato ingancin aikin haji na wannan shekara, duba kama da wurin abinci, wurin kwanciya da dai makamantan su. Amma muna kyautata zato, muna kyautata zato cewa za a samu komai yadda ya kamata, saboda ita gwamnati ta yi alkawari cewa za ta tabbatar komai ya tafi yadda ya kamata.
Malam Baba Isa mai rago, barin zo kanka a gaggauce. Gaba ɗaya in dai ana son a samu ci gaba na aikin haji, la shakka fi sai in masu ruwa da saki kowa ya bada nasa gudunmuwa. Mun ga hukumar aikin haji ta sanar da rage kuɗin aikin haji, me kake gani ya kamata da maniyyatan aikin haji na wannan shekarar 2025 su gabatar ko kuwa su yi domin tabbatar da cewa an samu amfanin bai ɗaya tsakanin su maniyyatan aikin haji da kuma hukumar aikin haji?
Duk ya kamata wato masu shirin zuwa haji na bana ya kamata su yi domin tabbatar da ci gaba na gudanar da wannan aiki tsalin halin ba tare da wato matsaloli ba. Ina kira ga al'umma da su yi kokari, duk wanda yake da niyyar zuwa haji a bana ya kamata ya kokari biya kudaden wannan wato zuwa haji a cikin lokaci, domin idan aka biya kudaden zuwa haji a cikin lokaci yana baiwa hukumar kula da aikin haji sukunin ci gaba da aiki na wato samar da wuraren wato bacci a kasar Makka ko kasa mai tsarki da sauran hidindimu na wato alazai a can kasa mai tsarki. Sannan kuma za a gane adadin yawan wayanda suke da niyya zuwa haji, a kuma san yadda ya kamata a gudanar da ayyukan tabbatar da cewa an kwashe su duka zuwa kasa mai tsarki domin gudanar da farali na wannan shekara. Akan haka yanzu lokacin nan wannan kusa shiga watan Ramadana, ya kamata a ce an san adadin alazai da kasar Ghana za ta wasan dauka ko ko za ta yi wa rajista zuwa kasa mai tsarki. domin su da yawa yawan jinkirin da ake samu kaga alazai wasu sun biya kudade rabi basu cika kudaden su ba da sauran abubuwa da ake samu na matsaloli da sauran su shine yake tarnaki da ci gaban aikin haji yake kawo kuma tseko a cikin gudanar da ayyukan alazai a kasar Ghana.
Farawa na Annai mu kowane ɗaya daga cikin ku baki dai godiya jama'a masu sauraro anan muka kawo karshen shirin ni ne naku Hamza Adam na mu kudkan ku baki dai fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To a gaida Hamza Adam sai yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo wasu kaɗan daga cikin sakonnin da kuma masu sauraro ke aika mana ta email. To sakonmu na farko a yafto daga Isa Hundi Lafaki ya fara da sallama yace dan Allah ku mika sakon jinjina da godiya ga shugaban karamar hukumar Ikran jahar Kaduna honorable bisa kokarin da yake wajen gyara mana tarakun wutar lantarkin garin mu na Faki inda a yau Lahadi aka dawo da ci gaban aiki gadan-gadan. Al'ummar garin Faki na godiya da fatan alkhairi ga shugaban karamar hukumar Ikara. Allah ya saka da alkhairi sako daga Isa Hundi Lafaki. Sai kuma sakon hadin gwiwa na gaba da ya fito daga Sunusu Madaci da Magaran da Isu Makeri Madattai da Iliyasa Kubu da Gawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indi Kazawai suka fara da sallama suka ce suna yaba shugaban kasar Ghana wato Jan Dramani Mahama bisa karin albashi na kashi 10 da yi wa ma'aikatan gwamnatinsa da fatan dai zai je ga har ga kananan ma'aikata ba zai makale ga manya kadai ba domin a kasashen mu na Afirka sautari rijiya na bada ruwa amma guga ta hana. Sakonmu na gaba kuwa ya fito daga Ismaila Agnes Malam Fatori yace Allah ya baiwa mai rabo sa'a wato a zaben da ake gudanarwa a jami'ar da ke gudana a yau Lahadi 23 ga watan Fabrairu duk da cewa jam'iyyar shugaban gwamnatin Jamus Ola Skof na fuskantar kalubalen shirin barin madafin iko mu ɗan kasar Afirka muna adawa a daro mu shine batun kyamar baki. Sai sakonmu na gaba da ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari jihar Katsina ya fara da sallama yace sannu azumin watan Ramadan yana karatowa insha Allah rana ya taya muna cikin watan Ramadan. To Allah ya sa masu hannu da shuni da ƴan kasuwa da ƴan siyasa mu ƙara kokari wajen taimaka mabukata da abinci da sutura da dai sauransu ta yadda su ma za su yi azumi a cikin sauki muna fatan Allah ya bari ikon taimakawa amin. Sakonmu na gaba ku ya fito daga Shehu Adamu Rajo yace shugabannin Najeriya shin wai yaushe za ku ba mu adashin da muka zuba muku a ranar zabe domin mun ga lokaci na tafiya amma abin shiru ne kamar an aikata wato kamar an aikata loma a makoshin mai jinuwa. To Allah ya kyauta gan. Sakonmu na gaba ku ya fito daga Umar Foeba Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce ya kamata masana kiwon lafiya a Najeriya su samu da hanyoyin kare kai daga wannan cutar wato cutar kansar mahaifa da ke lakuma rayukan mata 8,000 a shekara a Najeriya. To mun gode abin da ya sabo ake nan sai a cigaba da aikowa za mu cigaba da kawo muku yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ministan tsaron Isra'ila ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kasancewa a sassan yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ilin ta mamaye har shekara mai zuwa. Isra'ila ta kaddamar da wani gagarumin farmaki a arewacin gabar yammacin kogin Jordan a ranar 21 ga watan Janairu. Kwanaki bayan da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da ta dakatar da yakin Gaza ta fara aiki. A yau ne fadar Kremlin ta yaba da tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin. Sannan Russia ta sha alwashin cewa ba za ta taba barin yankin gabashin Ukraine da ta karbe ikonsa ba. Manyan jami'an Russia da na Amurka sun gana a Saudiya a makon da ya gabata don tattauna maido da alaka da kuma fara tattaunawa kan yiwuwar tsagaita wuta a Ukraine. Al'ummar Jamus sun kada ƙuri'a a yau Lahadi domin zabar sabuwar gwamnati a kasar da ke tattare da manyan kalubale game da tabarbarewar tattalin arziki mafi girma a Turai tsawon shekaru tare da matsin lamba na dakile bakin haure da kuma rashin tabbas kan makomar Ukraine a kawancanta da Turai da Amurka. Jamus ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a cikin ƙasashe 27 na tarayyar Turai, kuma babbar memba a ƙungiyar tsaro ta NATO. Ita ce kuma ƙasa ta biyu mafi girma da ke baiwa Ukraine tallafin makamai bayan Amurka.
To madalla masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za mu sake da wani shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona Nduduwa Mai wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau Alfantos. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.